Afrique. Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin na hantsi a yau Talata 16 ga watan Janairu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu, za mu kawo muku hira ta musamman da Musa Usaini daga ƙasar Kamaru. Albarkacin shirye-shiryen cika shekaru 45 da kafa sashen Hausa na Muryar Amurka. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma, wanda ya tattauna akan batun hada-hadar kasuwanci a sabuwar kasuwar Akin Yale da ke birnin Badun a jihar Oyo. Sannan kuma za mu kawo muku sharhin jaridan ƙasar Nijar, amma yanzu dai sai a gyara zama a sauraron labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya. Jiya Litinin, ministan tsaron Isra'ila ya ce nan ba da jimawa ba za a kawo ƙarshen yakin da Isra'ila ke da ƙungiyar Hamas, amma ya kawar da batun tsagaita wuta. A wani taron manema labarai, Jiya Litinin Yoav Gallant ya ce za a kawo ƙarshen yakin da sojojin Isra'ila suke a kudancin Gaza nan ba da jimawa ba. Ya ce a baya-bayan nan ne sojoji suka kawo ƙarshen har-haren da suke kaiwa a ƙasa arewacin Gaza. Gallant ya ce Isra'ila ba za ta iya daina kai hare-hare a sirin Gaza ba, saboda Hamas ba za ta amince ta sake sakin wasu mutanen da aka yi garkuwa da su ba tare da matsin lambar soja ba. Kalaman Gallant na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar Hamas ta sanar da mutuwar 2 daga cikin mutanen da aka yi garkuwa da su a harin da ta kai a watan Oktoba. A cikin wani faifan bidiyo da kungiyar Hamas ta fitar a ranar Litinin, kungiyar ta nuna gawawwakin mutane 2 da ta ce na daga cikin waɗanda ta yi garkuwa da su. A cikin wata sanarwa ta fitar ɗauke da hoton bidiyo, Hamas ta ce sojojin Isra'ila ne suka kashe mutanen. Kakakin sojojin Isra'ila Daniel Hagari ya musanta cewa sojojin Isra'ila ne suka haddasa mutuwar. 'Yan tawayen Houthi sun harba makami mai linzami kan wani jirgin ruwan mallakar Amurka jiya Litinin a kusa da gabar ruwan Yemen a mashigin tekun Aden. Harin na ranar Litinin kan jirgin Gibraltar Eagle ya zo ne ƙasa da kwana guda bayan da 'yan tawayen Houthi na Yemen suka harba makami mai linzami kan wani jirgin ruwa na Amurka a tekun Bahar Maliya. Daga baya mayakan Houthi sun yi ikirarin kai harin, wanda ya ƙara dagula al'amura a yankin bayan harin da Amurka ta kai kan 'yan tawayen. Hare-haren kungiyar 'yan tawayen sun harzuka jiragen ruwa na duniya a daidai lokacin da yakin Isra'ila da Hamas a zirin Gaza ke ci gaba da faruwa, yayin da suke kai hare-hare kan muhimman hanyar shigar da makamashi daga gabas da tsakiya zuwa Asiya da kuma jigilar kayayyaki zuwa mashigin Suez zuwa Turai. Donald Trump shine wanda ake hasashen zai lashe zaben fidda ɗan takara a jihar Iowa a daren jiya Litinin, bisa sakamakon farko a zaben farko a yakin neman zaben shugaban ƙasar Amurka na shekarar 2024. Har yanzu ba a san iyakar tazarar nasararsa ba, yayin da Jeff Kaufman, shugaban jam'iyyar Republican na Iowa, ya faɗawa The Des Moines Register a ranar Litinin cewa watakila zai iya kaiwa tsakar dare kafin a samu shigo bayanan kowane yanki. Magoya bayan tsohon shugaban sun jure wa yanayin sanyi wato mai barazana ga rayuwa domin shiga cikin tarukan da Trump ya yi a makarantu da circhoci da cibiyoyin al'umma a faɗin jihar. Gwamnan Florida Ron DeSantis da tsohuwar jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley sun fafata a matsayin na biyu.
Kafin ku ji ƙarshen labaran duniya, za mu buɗe taskar rahotanninmu. Yayin da sashen Hausa na Muryar Amurka ke shirye-shiryen cika shekaru 45 da kafuwa, Musa Husaini mai magana da yawun babban attajiri Alhaji Baba Ɗanfullo na ƙasar Kamaru ya tofa albarkacin bakinsa game da gudunmuwar da sashen Hausa na Muryar Amurka ke badawa a hirarsa da Muhammad Bashir Ladan, wakilin Muryar Amurka.
To, alhamdulillahi rabbil alamin, malam Bashir Ladan muna murna da wannan tambaya da kuma wato halarto mu da kai cikin wannan murnar cikan BOA nan shekaru 45 shekaru 45 na ilmantarwa na fadakarwa na wato nishadantarwa na kuma fahimtarwa to kaga muna tsammanin cewa wato wannan aiki ne wanda gama gari ne gaskiya al'amari ne a matsayina na wanda yake wato bibikon wannan channel din wannan radio masamman abubuwan da take saboda bada wato labarai ingantattu labarai da babu wato son kai a ciki gaba gadi fahimtar da mutane da kuma wato labarta ma mutane abin da ya kamata su sani cikin nitsuwa domin Malam Bashir Ladan a wannan yanayi na zamani karerai yayyawa da kuma labarun da ba su da kan gado to bisa ga haka ne muke bin wato VOA saboda irin kokarin da take yi domin ba mu labarai na gari musamman ma ababe da yawa ma a nan kasan mu wanda suka dan sha duhu muka ji labarun su wato ta hanyar VOA saboda ita wannan channel na VOA nan tana rike ne da wato ɗan jaridu wanda suke da adalci sanannu masu son ci gaba to ina tsammanin cewa wannan shine abin da zan iya faɗa game da shawara abu ɗaya ne kawai zan bayar kamar shawara a ci gaba da kokari da jihadi wajen ganin cewa ana ba mu mutane labaru da suka dace sa'annan duba da haka ya kamata wato a dada tafiyar da abin inda bisa kan nizami kaman da aka saba yi ba tare da an samu tikas ba ko da yake babu wani aikin da yake bai da kuskure a nan bayan duniya amma sai dai shawarin mu a ci gaba da kokari kada a gaza to wannan shine na gurbin Malam Bashir Ladan Allah ya saka da alheri nagode sosai
madalla a gaida Muhammad Bashir Ladan da yayi wannan hirar shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniya
Jiya Litinin hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta Tanzania ta sanar cewa kasar ta janye amincewar ta nabarin jiragen Kenya Airways yin zirga-zirga tsakanin Nairobi babban birnin kasar Kenya da Dar es Salaam wato cibiyar kasuwancin Tanzania. Tanzania ta ce ta dauki wannan mataki ne a matsayin ramuwar gayya akan tauye haƙin da Kenya ta yi wa jiragen saman Air Tanzania don gudanar da jigilar kayayyaki tsakanin kasashen biyu. A cikin wata sanarwa ta fitar hukumar kula da jiragen sufurin jiragen sama ta Tanzania ta ce ta yanke shawarar soke amincewar da aka ba Kenya Airways na yin jigilar passenger tsakanin Nairobi da Dar es Salaam wanda zai fara aiki daga ranar 22 ga wannan wata na Janairu shekarar 2024. Hukumar ta kuma ce matakin da Kenya ta dauka na kin amincewa da bukatar Air Tanzania na jigilar kayayyaki ya saba yarjejeniyar fahimtar juna ta 2016. Tsakanin kasashen biyu kan harkokin sufurin jiragen sama. Kasar Kenya za ta nuna bajinta a yau Talata inda wata babbar tawaga da Firaministan kasar Lee Kyan ya jagoranta wajen taron shekara-shekara na manyan kasashen duniya a birnin Davos duk da yakin da ake yi a Ukraine da kuma Gaza. Shi ma shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky sai halarci taron tattalin arzikin duniya da kansa a karan farko tun bayan da Russia ta fara mamaye kasar a shekarar 2022. Yana fatan ƙara samun taimako yayin da rikicin ke dab da cika shekaru biyu. Kim da yana cigaba da fafutuka don ganin cewa tallafin kuɗi bai tsaya ba ga Ukraine a lokacin yaƙi mafi girma a nahiyar Turai tun bayan yaƙin duniya na biyu. Yayin da hankalin duniya ya karkata ga yankin gabas da tsakiya sakamakon fargabar barkewar rikicin Gaza. Daga ƙarshe an zaɓi Lionel Messi a matsayin gwarzon ɗan wasan ƙwallon ƙafa na FIFA bayan da ya tashi daga Paris Saint-Germain zuwa Inter Miami. Don ya jagoranci ƙungiyar mallakar David Beckham zuwa gasar cin kofin wani ƙaramin league da ba a san shi sosai ba. Yayin da yake shirin ɗaukaka darajar ƙwallon ƙafa a Amurka. Jiya Litinin aka zaɓi tauraron ɗan ƙasar ta Argentina mai shekaru 36 a cikin su Kylian Mbappe da Erling Haaland, mutane biyun da ya buge wajen lashe babbar kyautar girmamawa ta Ballon d'Or karo na 8 a watan Oktoban da ya gabata. Bayan ɗan lokaci, zakarar gasar cin kofin duniya a Aitana Bonmati ta sami kikkiawan wato shekara kyautattuka. Yar wasan ta Spain mai shekaru 25 da haihuwa ta zama wato ta zama gwarzuwar ai wasan kwallon kafa ta mata ta FIFA inda ta daura kan kyautar Ballon d'Or a watan October da ya gabata wanda ya biyo bayan kyautar UEFA a watan Agusta.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin ku ji shirinmu na gaba, ku dan shakata da wannan wakar. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Yan kasa da hukuma
mulkin kai ba san kai ne ba ba mi ke kafa a ci dadi ba ba alkawarorin kariya ba inda ma su irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai ba.
Masu rai assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Koi ramu da kuma ruwa waɗanda makwancan ruwa sosai waɗanda suke kahin mota mata wuto da albasa ta shiga cikin kasuwar wani lokacin sai mota ta yi gaba ta yo baya ana ta sa waigi ana tsaye da ita.
Kowa da kowa ya san cewa duk da kasuwa yake akwai mutane da yawa irin abu irin abin da ya shafi bangare na wuta na gwamnati na kasuwa nan babu.
Idan mu rashin lafiya ya samu wani daga cikin sai mai kokuwar daukar shi mun kai can cikin garin Akinyele.
Yan kasuwa kenan dake gudanar da hada-hadar cinikayya a sabuwar kasuwar Akinyele, wani yanki dake gefen birnin Badum na jihar Oyo a kudu maso yammacin Najeriya, kuma shine batun da shirin yan kasa da hukuma na yau zai tsokaci a kai. A dakace mu
ga wasu lantu ke nukura don mun sai kan ce mun nasara wasu ma a ciki na su sun fara hada gun matsakani dan akara ko ho gama ko sun dara.
Madalla, masu rai dimbin yan kasuwa ne ke gudanar da harkokin cinikayya galibinsu 'yan asalin arewacin Najeriya mazauna jihar Oyo a kasuwar Akinyele da ke gefen birnin Badin fadar gwamnatin jihar ta Oyo a kudu maso yammacin Najeriya. Sai dai duk da ɗaruruwan miliyoyin naira da hukumomin jihar da ma karamar hukuma ta Akinyele ke samu a matsayin rabano ko kuma kudaden shiga ga gwamnati, amma 'yan kasuwar sun ce suna fama da kalubale daban-daban wajen gudanar da harkokinsu na kasuwanci. Abokin aiki Hassan Umar Tambuwal ya ji korafin 'yan kasuwar kuma ga rahoton da ya hada mana.
Kasuwar kayan gwari da ke garin Akinyele waje da birnin Ibadan kasuwa ce da ake hada hadar kayan gwari daga jihohin Najeriya har da makwabtan kasashen Afirka. Wasu 'yan kasuwar da na tattauna da su sun ce kasuwar tana fama da wasu matsaloli da dama kamar rashin hanyoyi, wutar lantarki da dai sauransu. Farko ga shugaban kasuwar da nashi bayani.
Sunana Alhaji Usman Idris Yako, chairman Akinyele Market, kasuwar Ata, kasuwar Gwari. Wannan kasuwa ta mu tana da sassa da yawa. Akwai bangaren 'yan tumatir, akwai bangaren masu albasa, akwai bangaren masu tarugu, tattasai, shambu, akwai kuma bangaren masu masara, akwai bangaren masu dankali, akwai bangaren masu kubewa, akwai bangaren masu ganyayyaki haka na da kuma masu kaji. Kai koken mu saboda abin da yake damu ainihin su masu motoci na 'yan kasuwa shine matsalar hanya da muke da ita.
Sunana Sani Sidi Shagari, wanda aka fi sani da Sani Shagari. Ni dillali ne wanda kowane bangare ina saukewa. Ina cikin dillalan albasa, kuma ina sauke tumatir, ina sauke bangaren taruguma. Kamar matsalar hanya ta shigowa daga Federal Road kan Express shiga cikin kasuwar da kaya. Akwai ramu da kuma ruwa waɗanda makwancin ruwa sosai waɗanda suke kahin mota mata wuto da albasa ta shiga cikin kasuwar za a ɗauki dogon lokaci. Wani lokacin sai mota ta yi gaba ta yo baya ana ta sa waigi ana tsaye da ita.
Wannan irin matsalar rashin hanya wace irin illa take muku ga kasuwancin ku na albasa?
Tana kawo illoli da dama waɗanda rashin hanya yana sa tsaikon mota bata zo da wuri ba har ta kai kwana ɗaya ko biyu kafin ta shiga. Haƙƙin gwamnati ne ya kamata ta gyara.
Gwamnati kun taɓa neman ta domin ta taimaka muku ta gyara muku wannan hanya?
Mai girma ciyaman ya yi kokari ya nemi gwamnati musamman ta ƙaramar hukumar Akinyele ya nuna musu halin da ake ciki. Kuma gwamnatin tana da wakilanta a nan kasuwar suna karɓar revenue ɗinsu kamar state kuma local government ma ita ma tana karɓa. Mai girma gwamnan jihar Oyo engineer Sheyi Makinde da kanshi ma ya zo nan cikin kasuwar inda ya tara dubun dubatar al'umma waɗanda suke cikin kasuwar ya kuma yi musu alƙawarin cewa zai gyara hanyoyi. Ya ga akwai matsalar hanyoyi zai kokari ya gyara kuma zai sa wuta zai kokari ya kawo ruwa cikin kasuwar.
Sunana ne Abdul Wasiu Ablasis wanda kowa da kowa san cewa ana kira Wasiu Dankeshi nan kasuwa Akinyele. Akwai matsaloli da yawa sai dai sa dan karanta dan kada a ciki. Ta farko shine nan kasuwa yanzu kowa da kowa ya san cewa duk inda kasuwa yake akwai mutane da yawa. Iro abo iro abin da ya safi bangare na uta na gwamnati nan kasuwa nan babu. Sai dai kanmu muka dore dike kudade na ra toro ko bonde muna samu shine muka dore muka hada muka sa uta na sola nan. Shine mun ga afana da shi inda Allah sa kuma aikin mu wanda muka yi da dare mu.
Ya jami'an tsaro kamar 'yan sanda ko civil defense kuna da su a cikin wannan kasuwa domin tsaro?
Akwai na gwamnati amma mu muna da namu daban wanda yake mun security amma security namu sai dai wanda muka sa hannun mu a jufu muka taimaka mu juna muka kawo su nan. Ba cewa wani gwamnati ne yake doko mu wani 'yan sanda cewa ba mu moto na isaya nan idinga kula mu da aikin mu da komai kuma na kusu ba.
Yanzu waɗannan abubuwan da ka faɗa kamar ruwan sha, tsaro da sauransu dai kun taɓa magana da gwamnati domin ta taimaka muku ta ƙaramar hukuma local government kenan ko kuma ta jiha ta state?
Sun ma suna da wakili a nan kasuwa mana. Duk abin da yake jiha nan kuma sun ma sun sani. Idan aka kira su aka gaya musu ce ma gashi. Kuma to a ta ma wannan tsara wanda yake gaba na kasuwa ma mun kokari kuma a so a debe mun wannan tsara mun a yanzu ba mu ji komai ba.
Killan gwamnati da suke nan kuna ba su kuɗaɗen shiga. Kun taɓa zama da su a game da duk waɗannan matsaloli?
Eh mun taɓa zama da su akan iri wannan abu sai da cewa sa yi yau sa yi gobe saboda aiki ma ina gani aiki ne yi masu yawa ya sha kuma da matina da ba tukuna.
Sunana Abubakar Garba Karaye.
Na ku bangare
matsalolin ko da suka fi shafan mu shine na magana asibiti. Ko da yake a wannan sabo kasuwa da gwamna yayi mana sun yi asibiti a ciki amma har yanzu bai fara aiki ba. Inda yazo an gina shi ga hinan muna kallon shi domin idan mu rashin lafiya ya samu wani daga cikin mu sai mu yi kokuwar daukar shi mun kai can cikin garin Akinyele wani asibiti na Yelo nan shine ake dan jajjagulawa dai abin da ya kamata. In kuma emergency ne ko wani yaro nan a cikin mu da ake kira Habibu shi ake kira ya dan daura mutun ruwa ko ya abun nan. Muna da bukata dai sosai gaskiya inda zai samu.
To kaman sau nawa kuka tuntubi gwamnati musamman ta karamin hukuma ko ta jiha a nan jihar Oyo domin su taimaka muku da asibiti ko kuma wannan asibitin da take kasa ta fara aiki?
Gaskiya babu iyaka, domin ko da yaushe muna yawan mika koken mu, suna da wakilan su a cikin kasuwar nan, domin duk abin da muke gudanarwa da wakilan su ake gudanar da shi, kuma sun ga wannan matsaloli da yawa. An kuma aika din a gaya musu akan muna da wannan bukata, amma dai har yanzu Allah bai kaddara sun zo sun yi mana ba.
Ko kana da wani kira ko sako ga gwamnatin karamar hukuma ta nan a Kenyele da kuma gwamnatin jihar Oyo game da bukatunku?
Kina kira ga mai girma gwamna Shehi Makinde, gaskiya a duba mu, domin hakikanin gaskiya san da muka zo wurin nan dajin Allah ne. Mu mun yi maganin yan ta'adda a nan wurin, domin ma'ajiya ce ta yan ta'adda. Buɗe wurin nan da muka shiga, Allah ya taimaka, kowanne ya san zare da bar gurin nan. Muka kama kasuwancin mu, wuri yana ta'abbaka, kuma ita kanta gwamnati tana karuwa da mu a wannan wuri, domin wakilanta suna karuwa da mu. Muna kira ga mai girma gwamna, wannan gyaran wuta da ake yi a karamar hukuma a Kinyale, a taimaka a sa mana wutar lantarki a wannan kasuwa, domin hakikanin gaskiya muna da bukata. Wurin didda yake kasuwa ce yana da bukata a ce yana da haske, domin yana ɗaya daga cikin abin da mai girma chairman din wannan kasuwa ta Kinyale Alhaji Usman Idris ya koya mana, na sa wannan sololi na miliyoyin kuɗi domin a haskaka wannan wuri don kore ɗan ta'addan da suke gefe-gefen mu.
Duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta, za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta. Komai ba mai iya kushe ta, kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka. Koyawan maula ko sadaka, ka sani har yanzu suna sarka.
The government, especially Shehi Makinde's government, is really trying in terms of infrastructural development in the state. The local government presently is a little bit incapacitated because revenue is not coming in for the local government.
Daya daga cikin wakilan gwamnatin jihar Oyo da ke kula da kasuwar kayan gwarin da ya ki bayyana mini sunansa ya ce gwamnatin jihar Oyo tana iya kokarinta a game da samar da ababen more rayuwa ga jama'a a faɗin jihar Oyo, ciki har da kasuwar ta kayan gwari ta Akinyele. Yace a halin yanzu karamar hukumar Akinyele tana ƙasa ne saboda kason kuɗi na ƙasa na wata-wata baya shigowa, amma kuɗaɗen shiga da suke tarawa su ne suke amfani da su wajen yi wa wannan kasuwa wasu ayyuka. Kuma yana fatar cewa kafin watan Mayu na shekarar 2024 za a sami canje-canje masu ma'ana a cikin wannan kasuwar kayan gwari da ke Akinyele Ibadan.
Before May next year, I think there will be enough changes.
Tala kyauta. Masu aure ƙarshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Hassan Umar Tambuwal, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Allah ya Allah ya Allah. Adakan mu afirka mu soyuna a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tarar da mutane.
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma ga sharhin jaridan ƙasar Niger.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Opinion, wacce ta rawaito cewa yanayin siyasa da na harkokin rayuwar da ake ciki a halin yanzu a Niger na nuna alamun 'yan takardar ƙasar sun buge da siyasar a ci abinci a maimakon a yi abin a bisa manufofi irin na aƙida. Yarir ta ce ashe dama ba da zuciya guda galibin 'yan Niger suka yi wa majalisar soja ta CNSP mubaya'a ba, kawai magana ce ta neman kalaci. Jaridar Lanketer na cewa makomar jam'iyyun siyasa ta shiga halin rashin tabbas muddin aka ci gaba da tafiya a yadda gwamnatin riƙon ƙwarya ke gudanar da harkoki a halin yanzu. Jaridar ta ce bayanan hukumomin mulkin soja na nunin za a gudanar da al'amura na riƙon ƙwarya a tsawon shekaru ƙasa da uku, yayin da wasu majiyoyi ke cewa sai da yawo ta buƙaci ganin komai ya kammala cikin watanni 15 zuwa 18. To amma kuma da zaran shawarar da majalisar CNSP ta bayar ta yi rinjaye, shakka babu jam'iyyun siyasa da dama na iya durƙushewa, saboda yin hakan na iya zama matakin toshe hanyar da suke amfani da ita don samun abin duniya daga dukiyar gwamnati. Jaridar Lokanar Amfiri ta ce dole ne a yi watsi da yarjejeniyar ayyukan ma'adanan karkashin kasa da kamfanin Orano bayan la'akari da yadda abin ke tattare da rashin adalci kan batun kudaden da ya kamata a biya a matsayin na harajin takardar lasisin bincike wato permis de recherche. Jaridar ta ce a ka'ida miliyan 2 na sefa ne ya kamata a biya akan kowane murabba'in kilomita a kowace shekara a matsayin na haraji. Saboda haka miliyan 400 na sefa ya kamata a baiwa Niger a kowace shekara a matsayin na harajin mahakar Imuraren mai murabba'in kilomita 200. Sai dai a maimakon haka miliyan 5 katal ake baiwa kasar a shekara, ma'ana jika 2.5 a kowane murabba'in kilomita. Saboda haka dole ne a sake duba wannan lamari. Mu karkare da jaridar Le Sahel wacce ke cewa Prime Minister Niger ya saka hannu kan littafin da ofishin jakadancin Iran a Yamai ya bude da zummar karbar ta'aziya sakamakon harin da ya yi sanadin mutuwar wasu Iraniyawa sama da 100 a Kerman a ranar 3 ga watan Janairun 2024. Lamin Zan, wanda takana sai tattaki zuwa ofishin jakadancin na Iran mako guda bayan faruwar al'amarin, ya bayyana alhini a madadin shugaban majalisar CNSP Janar Chani da gwamnatin rikon kwaryar Niger. Sule Mumuni Barma, Hira Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Tun madalla, yanzu kuma ga wannan sakon.
Lalle haƙiƙa shekara kwana ce
a ranar 21 ga watan Janairun shekara ta 2024. Sashen Hausa na murya Amurka ke cika shekaru 45 da kafawa.
Shekaru 45?
Shekaru 45 kenan da Sashen Hausa na murya Amurka ya kwashe yana watso muku shirye-shirye daga birnin Washington DC.
Kamar kullum wannan karon ma mun sauye-sauye a tsarin shirye-shiryenmu domin daidaitawa da zamani da kuma biyan bukatun ku masu saurare.
Mun fito da wasu sabbin shirye-shirye na radio da suka hada da daga kawayenmu
zamantakewa da Allah ɗaya gari bamban
da kuma dandalin ƴan jarida.
Lokutan muna nan ba su canja ba,
haka ma mitocin da ake kama mu ma ba su sauya ba.
Zamani riga a bangaren talabijin ma mun yi muku kyakkyawan tanadi tare da kirkiro sabon shirin nishadi na dardumar DOA.
Haka kuma a gefen sadarwa ta zamani za ku ga sauyi a dukkan shafukan mu na internet tare da sabbin shafuka na duniyar Amurka da tafiya mabudin ilimi har ma da ingantaccen shirin na naji na gani da ke kawo muku faruwa al'amura kai tsaye a duk fadin duniya.
Sashen Hausa na muryar Amurka, majiya kwakwara ta yada labarai da rahotanni.
Ku kasance tare da mu a koda yaushe domin biyan bukatunku shine muradinmu.
To madalla, yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
To a takaice, jiya Litinin ministan tsaron Isra'ila ya ce nan ba da jimawa ba za a kawo ƙarshen yakin da Isra'ila ke da kungiyar Hamas, amma ya kawar da batun tsagaita wuta. A wani taron manema labarai, jiya Litinin Yoav Gallant ya ce za a kawo ƙarshen yakin da sojin Isra'ila ke yi a kudancin Gaza nan ba da jimawa ba. Ya ce bayan nan sojoji suka kawo ƙarshen har-haren da suke kaiwa a ƙasa arewacin Gaza. ‘Yan tawayen Husu sun harba makami mai linzami kan wani jirgin ruwan mallakar Amurka jiya Litinin a kusa da gabar ruwan Yama a mashigin tekun Aden. Harin na ranar Litinin kan jirgin Gibraltar Eagle ya zo ne kasa da kwana guda bayan da ‘yan tawayen Husu na Yemen suka harba makami mai linzami kan wani jirgin ruwa na Amurka a tekun Bahar Maliya. Donald Trump shine wanda ake hasashen zai lashe zaben fidda ɗan takara a jihar Iowa da ran jiya Litinin bisa sakamakon farko a zaben farko a yakin neman zaben shugaban takarar zaben shugaban kasar Amurka na shekarar 2024. Har yanzu ba a san iyakar tazarar nasararsa ba.
Kuma sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma an jima da rana za ku ji wasu abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Sarfil Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin, da Solomon Abu wanda ya hada shirin da ba da umarni, da ma injiniyan McKevin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.